zamanin ya dawo daga tasiri ke daga Bauchi, amma da muhimmancin ku aka taso malam yana mamura ce zo ya gaisa da ku yi muku nasiha abubuwa da ƴaƴa da malami da almajiransa, ko kuma ku ainihin yi samun nutsuwa wajen sauraro kuma roƙon Allah maɗauki sarki ya albarka a abin da malam zai faɗi mana. Kuma kuɗe turo ta tattu da yawa za mu tattu da su kuma muhimmanci sai a amsa su wanda bisa sa ba suke haƙuri ba ana san tsara a madadin ku gaba ɗaya muna yi malam barka da zuwa kawo kulawar ka da zuwa a kan farko zan ba malam abin magana domin ya gabatar da nasiha a gare ku da shawarwari a wannan ibada da ta ɗauko mai matuƙar ainihin muhimmanci da za mu san tsara ka ainihin kawo kulawar ka da zuwa.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بارك الله وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. أبناء الله سبحانه وتعالى بديا من الإياك من الإنسان يسدي إمر به منا ثم يكيقار منا أبو شدي إما da Allah zai wa bawansa da ta kai ni'imar musulunci ni'imar imani ba mu da abinda za mu gorata wa Ubangiji da shi na ayyukanmu da ibadarmu inda shi ya goranta mana ni'imomin da ya ba wa alayka an aslamu la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum bil imani in kuntum sadiqin. Yace suna maka burin sun musulunta Allah ce ka gaya musu la tamunnu alayya islamakum kada ku yi mun burin kun musulunta balillahu yamunnu alaykum Allah ne kawai zai muku buri an hadakum lil iman da ya shiryar da ku ga imani in kuntum sadiqin da ku kasance masu gaskiya. Haka babu abinda za mu cewa Allah sai dai bai masa godiya marar iyaka tare da yabo bisa cancanta. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ya nuna mana wannan musulunci wannan addini wannan hanyar ta shiga aljanna. Wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ba mu kasance za mu shiryu ba bayan Allah ya shiryar da mu ba. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yana cewa Allahumma laula anta ma hadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah ba dan kai ba ba za mu shirye ba, ba dan kai ba ba za mu yi sadaka ba, ba dan kai ba ba za mu yi sallah. Saboda haka mu zamo masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala a cikin dukkan lamuran musamman cikin sha'anin ibada. In ka zanto Allah ya maka wannan zaɓin ka samu kanka cikin masu kaskantar da kansu gaban Allah subhanahu wataala ka bayar da bukatarsu zuwa gare shi baka waiwayon kowane irin mutum kowane bawa sai Allah subhanahu wataala Ubangiji ka zanto mai kaskantar da kai matuƙa zuwa gare shi ka rena kanka a gabansa kada ka ɗauki kanka komai a gaban Allah subhanahu wataala ka cire jiji da kai ka cire tunkaku. Sani cewa Allah yana da bayi masu girman halitta da yawan ibada da suka fita da haka ba ibadar kai ke bukata ba saboda kai ne ya ce kai ibada saboda kai kanka saboda amfaninka ba wani shi ya amfana ba Allah ba zai amfana da komai namu ba in dukanmu za mu koma masu bautar Allah cikin tsoronsa da girmama shi Allah ba zai amfana da komai ba dan adam shi yake amfana daga biyayyar da take masa da da'ar da take masa da in yana yi wa mahaifinsa biyayya mahaifin zai ji daɗi kuma zai amfana da wata biyayya babba karami in yana yi wa babba biyayya wanda zai ji daɗi kuma zai amfana da biyayyar da yake masa to amma banda Allah dukkan duniya sama da ƙasa za mu kasance masu biyayya ga Allah iya biyayya wanda ba zai amfani komai ba zai amfani da Allah komai ba yana cewa ya ibadi innakum lan tablughu nafsi fa tanfa'u ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا قوبا إينا بكو إسابا وأمفانا الدني بل لن تنام أكو أمفانا الدني بكو إسابا كتوتا الدني وبل لن تنام كتوتا الدني ماسا وكنتو ماسا بس أنت الدكي نصرين كمو أغمان الله سبحانه وتعالى كمو دو كمو دو ونأب كمو دو كجم ممودة بمكي أشكين باين الله ونا جم مشيوا وينزمون فقوة لفقوكا أسان ليس فقا مدس لكمو kuka akan gazawar mu da kasawar mu wannan shine abin da ya dace bayan Allah wanda za su cika dare suna bautar Allah amma daga sarar asuba ta kawo kai za su koma kuma su ta istighfar ta neman gafara kanu qalilan min al-layl ma yahjaun wa bil ashar hum yastaghfirun subhana sana ibada sabakon ibada ta samu su jiji da kai sai kuma su dawo suna ta istighfari wato suna nuna gazawarsu da kasawarsu suna nuna wa Allah subhanahu wataala cewa duk ibadar nan da muka yi har yanzu mu biya wani bangare na haƙƙinka ba ballantana mu biya haƙƙinka duka haka su gafarta mana gazawarmu gafarta mana kasawarmu wannan shi yasa aka shar'anta wa mai sallah sai ya gama sallah farkon abin da zai fara yi shine astaghfirullah 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 ni mu gafara Allah hasa uku ga shi dai ibada ce ya gama ɗaya daga cikin manyan ibadu ita ce sallah har da zarar ya gama sai musulunci da harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta masa istighfar kuma aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kuma mai wahalar gaske yana buƙatar jiri yana buƙatar lafiya amma Allah subhanahu wataala ya ga wa alhadai idan suka gama hawan karfa suka taho Muzdalifa to shi ta neman gafara in ba afidu min haythu afada an-nas astaghfirullah ku kwararo da inda mutane suke kwararo ba kuma ku nemi gafara Nabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne bawan da ba a yi irinsa ba kuma ba za a yi kamarsa ba Allah subhanahu wataala ya zaɓe shi a cikin zaɓaɓɓu ya fifita shi ya karrama shi ya ɗaukaka shi ya sa masa zuciyar da ba irin ta kowa ba wajen sanin Allah da tsoron Allah da bin Allah da kuma aiko shi da saƙo da ba a taɓa aiko da wani annabi irin wannan saƙon ba shi ne saƙon musulunci da addinin da shi ne addininsa na ƙarshe har alƙiyama ta tashi sai kuma zo ya isar da wannan saƙon yadda Allah ce ya isar ya tsaya tsayin naka ya yi aiki tuƙuru ba dare ba rana har sai da ya ga cewa ya isar da kafatanin saƙon Allah har Allah ya ba shi nasara al'ummu daga ko'ina suka yi zuwa dandazo dandazo dodo dodo suna shiga musulunci amma da ƙarshe sai Allah ce sau ka tsaya kuma gefe guda kai ta tuba kana neman gafarar ya ja a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kaga inda a ce akwai wani bawa zai yi wa Allah jiji da kai ya zama cewa shi ya gama yi wa Allah aiki ba abin da yake kira sai a yi lissafi da kai to da annabi da adabi ne zai yi wani amma sai Allah ya nuna masa cewa har zuwa lokacin shi bawa ne kuma duk nasarar da ya samu daga Allah ne duk buɗin da ya samu daga Allah ne don haka ya nemi gafarar Allah kuma ya tuba zuwa gare shi idan wannan shi ne ƙololuwar halitta ga abin da Allah yake gaya masa to ina ga irinmu don mun yi itikafi muna goma muna yi wa Allah godiya bisa ga wanda ke ima ba amma ba abu ne da zamu zo Allah ya kawo shi ba ba abu ne da zamu rika cewa mu mun gama namu da safin ba Allah baya saba alƙawari zai biya ka in kai kyakkyawa amma ka yi kyakkyawan fata a wajen tare da tsoro wanda zai yi tuna ma asa wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un suna yin iya abin da suke yi ba Allah ya ce zuciyarsu tana cike da tsoro cewa za su tsaya gaban Ubangiji su ranar gobe kiyama za ka mu bauta wa Allah cikin kwaɗayi da tsoro لهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تجافى جنوبهم عن المعاصي يقول ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم من شكر. وهكا تجمع نقولي والله وزوتي يمو شيء وانا مكران تاتي لمكزمة وانا تباب إلي بي لتربية ليوم بسكي أقوى أن التربية تعالى دمو أدت أول نوكة شكرة جبائية كان إيا تربية تكالي أن كان إيا ندبو تسكنت الجسم لتوالئ الجكالي أو أنه فعليك بمكوة أو أنه فعليك شرين دكالة ثلاثين لأكيد رمضان شيء غير دون كيوا وانتبهوا لكم فيا مكو فيا لأننا بكرنا كذي البركة إنا مكو عشان الخير وإنا أشعر الله سبحانه وتعالى يترقيكم مكبانا أبو وانا مكري ما سكو نأزمي لكيام الليل تجفاري لتكري لتراتاء القرآن لتركة هو أنا أبدا مكري أنا أشعر الخير أو أننا نتركي شيء مكادة لا فاتح الله يترقى منا wanda muke na kuskure na gazawa na tasawa na raunin mu na yan adam Allah ya yi mana Allah ya yi mana Allah ya hada mu gaba ɗaya a gidan aljanna ta gode da wannan dama da ta samu da kuma fara jaddada godiya ta ga Allah sannan gare ku baki da Allah ya karɓa ku. Sai sannan
da kula ga Allah da sai ko yanzu ta suwa ta shi ai ko ne yanzu dai ba a fata ce ba insha Allah. A gurguje tambaya ta ayi hakuri wannan tambayar ta bata da alaka da ittifaki da Allah za mu tsallake ta saboda yawan tambayoyi. Wannan yana tambaya shine ne falalar ittifaki da kuma abubuwan da suke lalata ko karya ittifaki.
Wannan tambaya shi ne isi bayan hali. Amfani da kuka sani gaskiya. Dukana ana magana koka fulewar kusur ta zobe ta ce mere da yake mere da yake ta ke da falalar su sai har ta yi wa ta san falalar. Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi itikafin ya yi masu itikafin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la tu bashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kada ku kasance matan ku alhalin kuna yin itikafi a cikin masallaci. Wannan yazo a cikin jerin banan ayoyi da suke magana akan azumi da hukuncinsa da farlanta shi akan bayi. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Ibrahim alayhi salam ɗansa annabi Isma'il cewa ka daga ginin Ka'aba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci za su mori wannan wuri ce للطائفين والعاكفين والرساكسين والعاكفين سنة ما سيتي كاتي الله يأمتين ستكون وأن الله سبحانه مولانا وأن مولانا الله سبحانه وتعالى يوم الشيء أنبا وانسى أبي إبراهيم أبي إسرائيل سجينة وأن إلى أنبا مكة من منشستر صلى الله عليه وسلم يا إيتي كاتي يا إيتي كاتي أبو من قرقو يا أبو من تبيو يا أبو من قرشي ce yan sanya itikafin sai zama goma karshe kawai. Sannan kuma matansa ba sun yi itikafi, ya yi itikafi tare da matansa. Duk wanda yana nuna maka abu ne mai falala da Allah ya zaɓa wa manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafin wanda bai shar'anta wa al'ummarsa yin itikafi. Saboda haka in aka ce wannan abu shari'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce bawansa ya yi, wannan kaɗai ya ishe ya zama falala. Kuma gaya maka cewa ga irin aljanna da za a ba su ba, sai dai ka san cewa Ubangiji ba zai bar ka haka da kawai ba. Lillazina ahsanul husna wa ziyada, duk mutumin da ya yi kyakkyawan aiki to Allah sai ya masa sakamako da mafi kyan aikin da ya yi, har ma da ƙari da zai ba shi akan sakamakonsa. Saboda haka in ana maganar falala aka ambaci umarnin Allah da manzonsa akan aiki da abu, to an gama falala. Ya kace Allah ne ya umarni da manzansa sai shaga falala ta gama bayyana. Ba wani abu kuma da zaka kira bayan wannan, duk wani abu da zaka kira wani bonus ne. Ba dai hakika da abin da ake so shi ne ka kai bawa ka san cewa bi Allah cikin umarninsa kai koyi da manzansa sallallahu alaihi wa sallam. abin da yake fasa itikafi na farko dai yanke wa niyya tuntun yana itikafi kawai ya yi niyyar cewa ya fita tsara kai niyyar ta fita ta fita da su ta su ta yaro shi ya yi suna su sai dai su zo kada su samu suna saboda ita niyya a kowane abu kowane aiki da za ka yi rukuni ce kowane aiki da mutum zai yi na ibada niyya rukuni ce da zarar ka canza niyyar to abin shi ma ya canza automatically ya canza saboda ka mutumin da yake itikafi sai niyyar ya fita ko ya fita abu na biyu mutum ya yi ya sadu da matar sai na itikafi cewa za ta ba shi ruhun nan wa an ta ba shi ko na fil masaji wanda abu na uku mutum ya fita ya bar wurin itikafin sai ta fara hukuncin gabansa wannan duka abubuwa ne da suke bata itikafi abubuwa ne da suke bata itikafi akwai abubuwan da yake na nesa ne shi ne kamar ridda mutumin da yake itikafi iya yarda da shi kenan sai wani duka aiki ne da kuka duka sun rubuce sai ya da musulunci waɗannan su ne abinda malamai suke faɗa wanda suke bata itikafi ba hira ba ta dan mutum ya hira ba itikafin su bai bace ba ba hira wanda dai ya taɓa lafiyar itikafi kuma itikafi ne lafiyayye ba amma dai bai mutu ba da ne su mara shi ba yana nan mara lafiya
Mai tambaya ta gaba kafin nan wani mai roƙon cewa da Allah wannan masallaci ya kamata shekara mai zuwa a ba wa mata dama su yi itikafi. To, mun ji, salamu alaikum. Abu na biyu, mai tambayar yana cewa yaushe ne lokacin da ya kamata su yi itikafi. Da zarar an samu labarin ganin wata ko kuma shigari ya waye daga nan ya wuce shi.
Maganganu ne guda biyu na malamai wanda suke ganin cewa da zarar aka ga wata an fice daga Ramadan dama shi ganin watan shi ne shigar Ramadan da shi ne ko fitar Ramadan da an ga watan Ramadan ko Sha'ban ya cika 30 to shi kenan an shiga Ramadan haka nan idan aka ga watan Shawwal ko Ramadan ya cika 30 to an fita daga watan Ramadan an shiga Shawwal kuma da haka suke ganin da ranar aka sanar wani an ga wata to shi kenan itikafin mutum ya zo ƙarshe itikafin sai ya zo ƙarshe yana da sha'awar ya zauna har zuwa asuba a yi sallah asuba sannan ya fiti ya je ya wanka ya tsidi wannan yana da damar haka wannan shi ne kauli na biyu waɗanda su suke ganin cewa mutum ya zauna har sai an alfijir ya keto sannan sai ya yi sallar asuba tare da jiman sannan sai ya fita to amma maganar farko tana da ƙarfi idan muka duba cewa shi itikafi da mutum ya shiga ya shige shi ne a cikin goma ƙarshe ta Ramadan niyyar da itikafin goma ƙarshe ta Ramadan da kace goma ƙarshe ba ana nufin sai ka cika goma circir ba ana nufin dai daga zuwa tara ko goma inda ai zai iya zama 29 ka samu zai iya zama kuma ka samu goma amma da sunan su ne goma ƙarshe da zarar kuma aka ga wata to wannan goma ƙarshen ta ƙare za ka ko tarawihi ba za a yi kun tarawihi ko tahajjudi ai ba za a yi saboda an fitar da shi Ramadan to kuma a lokacin tana da damar kaga za ka zauna har za ka samu sallar asuba tare da liman sannan ta fitar da kayan su ke sayo ka sallar idi shi kenan wannan ya yi wannan da shi ne maganganun malamai a kan fita ta haji
kuma yana tambaya a kan hukuncin yin itikafi a masallacin da ba na juma'a ba
to shi ma maganganu ne na malamai wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wani masallaci za a iya itikafi a cikinsa wasu kuma suka ce sai na juma'a masu cewa kowane masallaci za a iya itikafi a cikinsa suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala bai sanya sharaɗin sallar juma'a a masallacin da yayi maganar a yi itikafi a cikin su ba cewa wa antu ma'asifu da fil masajid bai ce jawami'i ba bai ce masallacin juma'a ba cewa kuna yin itikafi a masallatai kuma da aka kaga a nan ke bai masallacin juma'a ba ke kuma masallacin da ba na juma'a ba za su kowane masallaci ya shiga a mafiya yawancin malamai suna sharɗance zamo na juma'a saboda ba a san da itikafi yana fita yana yawo in ya yi a masallacin da ba na juma'a ba na juma'a sai ya tafi sallar juma'a tunda ba a yarda ran kana itikafi a ba juma'a ba ba a yarda maka kana itikafi wani juma'a ba haka in ka shiga itikafi a masallacin warku kaga in juma'a ta shigo zuwa ka fita kuma ka taho masallacin juma'a shi kuma itikafi ba a san yana yawo wasu ka sharɗanta ya zamo na juma'a a to amma a nan muna iya ɗaukar duka maganganun guda biyu ce idan ka san cewa itikafin ka zai ratsa sallar juma'a za ta ratso ciki ya kamata ya kasance a masallacin juma'a don ka samu halartar juma'a ba tare da ka fita daga wurin itikafi ba amma idan za ka yi itikafi ne a wasu 'yan kwanaki da babu juma'a ciki tunda itikafi kana iya yin wasu malamai su ci ko awa ɗaya ma kana iya niyyar itikafi zauna ya awa ɗaya ma kawai itikafin awa ɗaya ko yini ɗaya saboda haka in ka santo misali ka ce za ka yi itikafin kwana uku asabar lahadi litinin za ka fita za ka shiga asabar lahadi litinin kaga juma'a ba za ta riske ka a cikin masallacin ba kana iya yi ko a masallacin ko ne idan har masu masallacin za su kyale ka za su kulle masallacin su da ka san ma wannan kuma kana cikin yan kwamiti da kuma kire kure ba su rufe masallaci shi kenan saboda haka za ka iya yi itikafin ka a cikin kwanakin da ka san cewa babu juma'a kuma ba za ta ratso maka a cikin kwanaki itikafin ka ba sai ka yi a ciki amma idan har za ka ratso maka to wajibi ne ya zanto a cikin masallacin juma'a don ba za ka buƙaci fita zuwa juma'a ba wasu daga cikin malamai yan kaɗan su suka tsananta ma cewa la itikafa illa fil masajid salasa ba itikafi sai a masallacin guda uku masjidil haram da makka ko masjidil nabawi ko masjidil aqsa wannan sun tsananta da yawa in aka ɗauki wannan ra'ayin kusan a sai itikafin sai wane da wane sai yan ajin tabarkalla sai masu hannu da shuni su ma yanzu abubuwan kokarin su kada matsewa tattun ba sai kayan rijista ba maganar ba ka ji ka je can ƙasa Falastinu ana ta da gudan buta su ce ka ci mai shiga da ta sai ba zai yi ba to wannan maganar gaskiya magana ce mai rauni inda cewa wasu daga cikin malamai sun faɗi ta kuma kan ta Sheikh Nasir bin Al-Zawahiri rahmatullah alayhi wa sallam cewa yake tafi a cikin masallaci amma dai wannan ba ita ce magana da ce alayhi al-abad ba inda ba musulmi suke aiki da shi shi ne ana yin itikafi a wasu wurare ba a sai a nan ba.
Baya ta zama an yi kishi a karfin lahu faɗin a nufin lama na kan na'o ina Allahi masajin ba ya shafi har masu ta ce za ta yi itikafi ta bai halatta mijin ta hana ta ba?
Ha ba ta suna yi itikafi ba da. Mun ce annabi ya yi itikafi ba a tsarka hatta sha uku ba a hu a tsaka fatwa da ba ta annabi sun yi itikafi tare da shi ɗaya daga cikin su ba ta kasance tana jinin istihaba jinin larura amma duk haka ta shiga itikafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsammani ita ce Zainab ta tafi shi sannan bayan sa ma sun ci gaba da itikafi ba ta ibada ce da aka shar'anta maza da mata ba wai sai maza kawai ba menene an ce za su iya za su iya bai da yadda mijin kuma bai kamata ya ƙi yadda ba da ibada ce kamata ya ƙi yadda ba ɗan dai ɗan lokaci kaɗan idan ya ga cewa rayuwar za su rikice masa za a bar shi da yara da waye amma idan su biyu ne daman can ba wani nauyi a kan su to kai ba ta sai itikafi shi ma ya shiga yana itikafi yana itikafi kuma yana wasu hanyar amma ba da yin da yake ta hana su ya ce na tarda wa ima Allahi masaji da ba kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallatai kada ku hana su zuwa masallatai wanda da ya ɗauki shi kika wuce ibada da yake a masallaci a bar mace ita ma ta je ta yi a can duk an fifita mata gidanta wannan fifitawar shi wanda ya fifitar shi yace kaka na su ba to kunna khairul lahu ban sai da izini ko kuma kada ka haramta musu abinda wata kila in suna zaune a gida ba za su same shi ba din yana cikin ɗan uwansa masu ibada ya fi jin karsashi da nishadi kuma zai ga cewa ga wanda ya dage kila ba ya ga shi ɗan laɓoɓo shi kuma ƙaƙƙarfa ba ya ga da wannan laɓoɓon nasa ya dage yana ta yi ta ga sai ya ƙara masa abin gaba in kin haƙi ne ka taho an taho daga Muzdalifa za a tafi jifa ka taho kana tafiya laƙaƙai sai ga wani a sunkure tsoho ya dage kuma yana ta tafiya ba abin nan sai ka ji ta miƙe to haka ibada take wani lokaci shi yasa aka shar'anta a rika yin ta a cikin jama'a saboda zai ƙara maka kai ma ƙarfin gwiwa ka ji cewa ka miƙe to haka in ta zauna a gida ba ta yi ba in ka bar sallar tarawihi ko sallar tahajjudi sai wasu daga cikin malamai suka ce ka yi ta a gida ta fi lada amma kuma idan ya zo ba za ka iya yi ba to ka zo masallaci ya fi maka har ma Ibn Rashid al-Hanbali alayhi rahmatullah risala yayin shi ta tukan ma su kutum da guda ya yi a kan wannan matsalar in da yake shi yake ganin ma yin ta a masallaci ya fi ma yi ta a gida shi ya ma fifi ta yin ta a masallaci a kan yin ta a gida yana da risala guda da ya rubuta a kan wannan tare da dalilansa da ya kawo
limani ya tsoka lauka ne suke dai dan ko bayani da suke ci akan zakatu abun da ta kunsa da abun da kamata idan wani ya yi tambaya akan cewa mahaifinsa ya fitar masa shi ko alhali yana da halin fitarwa shin zai tsara ko ko dai mutum ya fitar masa da shi da ni gaba ɗaya a cikin ci akan tunsha
zakatul fitr annabi sallallahu alaihi wasallam shi shar'a ta ke shar'anta ta hadisansa cewa idan aka kai ƙarshen azumi aka aje azumi ba fitar da sadaka sadakan nan hikimar fitar da ita tsofratin ce lissa'ili ƙwamatin lil masaki ta kaɗi bai kira ta za su tsarkake mai azumi a azumin da muke yi zai iya gamuwa da abubuwa da yawa na datti wasu mun sani wasu ba mu sani ba wannan sadakar da za a yi ƙarshen azumi tana tsarkake maka azumin ka daga wani datti da ya saba shi wanda ba ki kira ma ba ku san da shi ba sannan kuma tsawmatu lil masakin da so a ciyar da mabukata ba a so lokacin da kowa yake farin ciki yake murna ake wasu sun tafi suna bara suna neman abin da za su ci wanda zai tashi mai da abin da zai ci kaga ba mu farin ciki kuma so ake kowa ya tashi a ranar da farin ciki a rubuce shi yasa aka yi umarni da a fitar da ita kafin sauko daga sallah kafin a sauko daga sallah idan aka sauko daga sallar idi ta zama sadaka sau daga kamar so wace sadaka ba ta zama fitar da ita saboda ya shiga hannun mabukata da za su dafa ba su tafi idi suna zillibi ba in an dawo mai za su fi mai za su ga sani idi ya fada biyu ya zai ta shiga hannun mabukata kaga akwai hikima babba wajen a shiga wajen shar'anta ta kuma ita kowa da kowa cikin musulmi ya wayi gari a wannan ranar yana cike da farin ciki baya tare da wani abu da yake damunsa wanda zai dame shi ya hana masa farin ciki shi yasa aka fitar da ita za a bawa wanda miskini za a ba shi sa'i wanda miskini za a ba shi sa'i sa'i shi ne gudu hudu da gudu dabi a kuma mutum sa'i daya bai kai kwano ɗaya ba bai kai kwano ɗaya ba zai wuce rabin kwano ba aka lissafa gudun ba gaba ba wuce ɗaya yake wuce rabin kwano so kaga ba abin da zai gagara ba abin da zai gagara ba sannan kuma ana fitar da kowa yana fitar da wanda yake babba da karami da bawa da fice da namiji saboda haka idan akwai waɗanda suke ƙarƙashinka kai take ciyar da su to za ka fitar musu abin da zaka fitarwa kanka su ma zaka fitar musu haka in yau aka haifi yaro a fitar dai ya riski wani bangare na Ramadan ya riski wani bangare na wadda faduwar ranar karshe ya riski wannan an haife shi to yana cikin waɗanda za a fitarwa in an haife shi ne ranar sallah kaga shi bai riski Ramadan ba to zaka ba shi a cikin wannan zaka wajarta a fitarwa amma in dai ya riski wani abu na Ramadan ko awa ɗaya ce kafin faduwar ranar karshe ta Ramadan to yana cikin wanda za a fitarwa da zakka kuma kai da alhakinci da shi da kulawa da shi kuriyanka sai ne fitarwa haka mutum zai fitarwa iyalinsa matarsa ƴaƴansa yaransa da suke ƙarƙashin su yake ɗaukan nauyin cinsu da shinsu in ce yaran da suke ƙarƙashin sa ba muna nufin yaran ma'aikatarsa ba kuma shagonsa a wanda yake ɗaukan cinsu da shinsu cinsu da shinsu yana wuyansa sau da shi zai fito musu ko albajiri ne yake gidanka sai kake ciyar da shi ka ɗauki wannan dabarin ciyar da shi ɗin to za ka tashi cikin lissafin waɗanda za ka karya zakka ta azumin ta fidda kai mutum yana da halin da zai fitar amma kuma wani ya fitar masa to shi ke nan wanda ya fitar masa ya isa masa don kuma ya ga zai ƙara to wannan kuma sadaka ce ba laifi sai zai amfana da mutane da ita za a ce ya yi laifi ba kuma ya yi ba daidai ba da ma ana bukata masu bukatar suna nan da yawa kowa ma ya fitar to ba za a rasa samun masu bukatar ba kuma ita ba sai mai kuɗi ba indai har ka mallaki abin da za ka ci a yini to abin da ya rara su sai ka fitar da shi in ka mallaki abin da za ka ci a yini a yini kana da abin da za ka ci da iyalanka da to akwai rara da sarki to sai ka fitar in ranar ba ta wuce ka fitar wa mutum ɗaya sai ka fidda wa kanka in ba ta fitar da karfin mutum ɗaya mutum biyu ba sai ka fidda wa kanka da matarka iya gwargwadon abin da ya saura iya gwargwadon abin da za ka fitar idan ya zanto abin da kake da shi bai kai ka cika ƙoshi kai da iyalinka ba ballantana ka fitar to shi kenan ta faɗi da kanka sai yanzu sai dai a kawo maka ko ba laifi don an kawo mutum shi ma kuma ya fitar matakin ɗin ka gaba wani ne sai wanda ba shi da komai ba karam sai ya kawo maka sai ba kuma za ka iya sai ba wani to da haka za ka yi fita kuretin har ta samu kowa da kuma wani dai a takaice shi ne abin da ya kamata
alhamdulillah ya kusa ma Allah sarki a nan wannan zaman zai yi zuwa shi insha Allah ta'ala matanmu Allah ya taimaka mana shi a masu yawa masu albarka cikin ni'ima da kwanciyar hankali Allah ya kusa sarki aminta da mu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan jiha da wannan ƙasa dukkanin ƙasashen musulmi da ma duniya gaba ɗaya Allah ya kusa sarki ya ba mana ibadun mu gaba ɗaya Allah ya kusa sarki ya saka mana da alkhairi ya ƙara mana lafiya da nisan fara yawar arziki idan an tashi a kalin malam ta a ce kowa sai ya zo ya gaisa to kallon yana da shi ku salamu alaikum sai kowa ya gaisa da malam amma yanzu a tsaya nan a cikin sai a gaisa da kuma tafiya masu hoto da waye da sauransu daga tafiya malam aka dawo jiya an yi wata guda ba a nan akwai buƙatar mutum ya huta amma saboda muhimmancin kowa da ya taso ya zo a tattara kuma sa ta kowa da alkhairi
salamu
alaikum wa rahmatullahi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك